bless. Peace, Africa.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna. Tare muke da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 7 ga watan Maris na shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya na kokawa kan yanayin tsadar farashin kayayyaki a yanda aka tunkari azumin watan Ramadan. A jamhuriyar Nijar kuma manazarta na bayyana yadda ficewar sanannen kamfanin nan na Satom zai shafi dindin ma'aikatan kasar da kuma damar da hakan zai iya haifarwa ga kamfanonin cikin gida.
Su kamfanin nan na Nijar za su yi taɓi su murza hannu su ce a dama ita ce ka tare musu wuri sun tana hana musu samun kwangila. To su wannan kananan kamfanoni za su yi murna ta hita.
Haka kuma muna nan tafi da shirin yanayi da muhalli. Amma kafin duka waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Shugaba Joe Biden zai amfani da jawabinsa da zai yi na halin da ƙasa ke ciki a daren yau Alhamis ɗin nan don sanar da cewa ya umarci sojojin Amurka da su gina tashar jiragen ruwa a Gaza don sauƙaƙa isar da kayan agaji da ake buƙata ga Falasɗinawa da ke cikin mawuyacin hali sakamakon yakin da sojojin Isra'ila ke yi da ƙungiyar Hamas. Babban aikin wannan tashar jiragen ruwa shine ta wucin gadi wacce za ta bada damar ƙarin shigar da ɗaruruwan manyan motocin dakon kaya na kayan agaji kowace rana tare da jigilar kayayyaki na farko daga Cyprus da taimakon sojojin Amurka da kuma ƙawancen abokanai da ƙawayensu. Ji wani babban jami'in gwamnati da yake zantawa da manema labarai. Jami'in ya ce za mu haɗa kai da 'yan Isra'ila kan buƙatun tsaro ta ƙasa sannan mu yi aiki tare da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu kan rarraba taimako a cikin Gaza. Jami'in ya ce ba za a sami kafar sojojin Amurka a Gaza ba. Maimakon haka sojojin Amurka za su yi amfani da babbar damarsu don kafa wuraren aiki daga bakin teku. Ƙungiyar Hamas ta faɗa a yau Alhamis cewa tawagarta da ke tattaunawa kan shirin tsagaita wuta na tsawon makonni 6 da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su a yakin Gaza tare da Isra'ila sun bar birnin Alkahira na ƙasar Masar, amma za a ci gaba da tattaunawa a mako mai zuwa. Dakatar da tattaunawar Hamas da Isra'ila da ƙasashen Amurka da Masar da kuma Qatar suka kulla zai yi matuƙar wahala masu shiga tsakani su cimma matsaya kafin fara azumin watan Ramadana a ranar Lahadi mai zuwa. A halin da ake ciki kuma, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ci gaba da yakin da take yi da mayakan Hamas duk da matsin lamba daga ƙasashen duniya ciki har da babbar ƙawata Amurka na dakatar da faɗan. Hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta faɗa a yau Alhamis cewa ta harbi wani ɗan ƙasar Belarus har lahira wanda ya shirya tarwatsa wani ginin gwamnati a yankin Karelia na arewacin Rasha a madadin Ukraine. Hukumar ta FSB ta ce mutumin ya shirya yin amfani da bama-bamai don kai hari a birnin Olenet mai tazarar kilomita 250 daga kan iyakar Rasha da Finland. Hukumar ta yaɗa wani faifan bidiyo da ke nuna yadda jami'an tsaro suke kutsawa cikin wani gini a wani yanki mai nisa sannan suka buɗe wuta daga bisani kuma sai bidiyon gawa a ƙasa. Kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga jami'an Ukraine kan lamarin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis, ministan harkokin wajen ƙasar Sin Wang Yi ya soki Amurka kan ƙoƙarin daƙile bunƙasar Sin ta hanyar ƙaƙaba mata takunkumai. Ya kuma jaddada aniyar Beijing na tabbatar da tsarin duniya da ƙawayenta irin su Rasha. Da yake magana da kafafen yaɗa labarai na cikin gida da na waje yayin taron shekara-shekara na Majalisar Dokokin ƙasar ta je Kanayika, Wang ya ce yayin da dangantaka da ke tsakanin Sin da Amurka ta sami ingantuwa tambayan taron da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Sin Xi Jinping suka yi a watan Nuwamba bara. Har yanzu akwai kuskuren fahimtar Washington game da kasar Sin mai yawa kuma bata mutunta alƙawuran da aka yi a lokacin taron ba. Ya ce Amurka na ci gaba da sabunta hanyoyin da suke bi na murkushe kasar Sin yayin da suka fada jerin takunkumai. Ya kuma kara da cewa burin Washington na hukunta Beijing ya kai wani mataki da ba za a iya musaltawa ba. Jiya Laraba, 'yan siyasar kasar Haiti sun fara kulla sabbin kawance inda suke neman haɗin kai da za su jagoranci kasar wajen fitar da ita daga tashe-tashen hankali na kungiyoyin 'yan daba da ya rufe babban filin jirgin sama na kasar, sannan ya hana Prime Minister Ariel Henry da ke fuskantar kalubale komawa gida. Al'amura da dama sun tsaya cika Haiti, inda har yanzu makarantu da wuraren kasuwanci a rufe suke, yayin da ake zargin kungiyoyin 'yan daba da ke rike da kimanin kashi 50 cikin 100 na babban birnin kasar Port-au-Prince, inda gawuraki da dama ke yashi a kan titina. An kuma kai har-har a manyan gidajen yarin kasar guda biyu, wanda ya sanadin sakin fursunoni sama da 4,000 a ƙarshen makon da ya wuce. Daga ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki na State of the Union a wani zama na haɗin gwiwar majalisar dokokin ƙasar a daren yau Alhamis, yayin da yake ƙoƙarin bayyana irin nasarori da gwamnatinsa ta samu da neman 'yan majalisar da su yi aiki kan taimakon tsaro da kuma shawo kan masu kada ƙuri'a gabanin neman sake zabensa a watan Nuwamba mai zuwa. Ana sa ran zai yi magana akan batutuwa da dama kamar gine-gine da farashin magunguna da bashin ɗalibai da haƙƙin zubar da ciki da kuma taƙaita mallakar bindiga. Jawabin Biden na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara ganin da alamar Biden zai sake fuskantar tsohon shugaban ƙasar Donald Trump kamar yadda suka gwabza a zaben 2020.
Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. A Najeriya wasu 'yan kasar na kokawa kan yanayin tsadar kayayyakin abinci da na masarufi a daidai lokacin da aka tunkari azumin watan Ramadan. Wakiliyar mu Abuja Ruqayyah Basha ta zagaya wasu kasuwanni inda ta jiyo mana ra'ayin wasu masaya da suka shiga domin shirye-shiryen kama azumin na bana.
Ganin cewa azumin watan Ramadana na dada karatowa, al'umma na ci gaba da kokawa bisa yadda tsadar kayayyakin masarufi da sauran nau'ikan kayayyakin amfanin yau da kullum suke a Najeriya. Duk da cewa an bayyana samun rangwamen hauhawar farashin dala a kasar, gani a kasuwar Wuse da ke birnin tarayya Abuja, kuma nayi arba da wasu magidanta da suka zo domin siyayya a wannan kasuwa.
Sunana Yusuf Musa Khalid.
To yanzu gashi naga kana ta siyayya, me kake siya ne?
To ina sayan kayan masarufi na yau da kullum. To shinkafa dai a baya ita shinkafa muna sayan kwanan shinkafa 3,000. To amma yanzu muna sayan shi 4,200 ne. Wannan ta gida ma kenan. Dan in ta waje ne tana kaiwa kusan 4,800 ma. Na kan sayi kwalbar manja 1,000 zuwa 900. To amma a yanzu inda komai ya riga ya hau, na kan sayi kwalban manja 1,200, shi kuma farin mai wato man gyada ko kuma man controller, shi kuma a baya na kan saye shi 1,100, amma yanzu yana kaiwa 1,700.
Sunana Badreddin Musa Khalid.
To naga kana ta cefa ne
da lai ina siyan shinkafar azumi ne da gero da masara da sauransu.
To ya ka samu farashin kayan yanzu?
Kai farashi ba a magana gaskiya. Yanzu haka ina son in sai kamar rabin buhu, amma kuma ya gagara. Sai dai in sai ko kwano biyu ko uku yanzu. Tunda nazo naji farashi ya canja.
Malam Abbas ɗaya ne daga cikin 'yan kasuwa da ke siye da siyarwa a wannan kasuwa, kuma ya shaida min yadda farashin kayayyaki yake a yanzu.
Daga sanan dai abubuwa kullun dai karawa suke. Yau mai gyada ma yau sun ce ya ƙara kuɗi. Yanzu da muna su da shi 62,000, yanzu ya kai 65,000.
To ya farashin shinkafa da su siga fa?
shinkafa dai Najeriya muna su da shi 67,000 foreign kuma muna su da shi 90,000
to a da nawa farashin suke
da farashin 45,000 na Najeriya foreign kuma 55,000 siga kuma yanzu 90,000
sai dai Professor Kabiru Isa dan dago malami a tsangayar koyar da ilimin lissafi a Jami'ar Bayero dake jihar Kano kuma mai sharhi kan tattalin arziki ya ce janye tallafin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi ne yasa farashin kayayyakin masarufi ke hauhawa a kasar ba wai tashin farashin dala kamar yadda ake ikirari ba
shi wannan hauhawan farashin kayayyaki na masarufi da shi ramon kayayyaki gaba daya da suka shigo Najeriya ba wai hauhawan wato farashin dala ne da shoran kudaden waje suka kawo shi ba fa babban abin da ya kawo wannan hauhawan farashi shine wannan cire tallafin man nan da aka yi ana cire tallafin man fetur din nan shi kenan duk wasu abubuwa da ake wanda suka shafi harkan man fetur da shoran dangojin mai na zuba a mota da na zubawa a generator da shoransu duk wadannan kayayyaki suka tashi shi wannan hauhawan farashin hauhawan darajar dala da faduwar darajar naira da kuma hauhawan wasu kudade ma na waje ba dalan kadai ba duk wannan wasu abubuwa ne da suka biyo wannan matsala na cire tallafin man fetur din da aka yi
yanzu dai hankulan yan kasar ya karkata ne ga gwamnati domin ganin yadda saukin farashin dala zai shafi farashin kayayyakin masarufi a kasuwa Rukayya Basha daga kasuwar Wuse Abuja a Najeriya
a gaida Rukayya Basha a kasar jamhuriyar Niger kuma kamfanin gine-gine na Saton na kasar Faransa ya yanke shawarar ficewa daga jamhuriyar Niger bayan shafe shekaru kusan 60 yana aiki a cikin kasar to sai dai manazarta na ganin cewa matakin wanda ke da nasaba da yanayin tsamin dangantaka tsakanin Faransa da jamhuriyar ta Niger bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023 zai iya shafar makomar daruruwan ma'aikatan kasar a lokaci guda kuma ya kasance wata dama ta habakar kamfanonin cikin gida wakilin mu a Yemen Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani
tun a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yulin da ya gabata ne kamfanin sojiya Satom ya jingine ayyukansa a jamhuriyar Niger abin da ke zama wani bangare na jerin matakan da kasashe da kungiyoyin kasa da kasa ke dauka a al'adance a duk lokacin da suka lura da wani al'amari mai kama da yiwuwa demokradiyya karan tsaye watanni 7 bayan haka kamfanin ya yanke shawarar kawo karshen ayyukansa a kasar kamar yadda jaridar Africa Intelligence ta ruwaito lamarin da ke jefa daruruwan yan Niger cikin halin zaman kashe wando Hassan Adamu Isufu shine sakataren watsa labarai a kungiyar ma'aikatan da wannan al'amari ya shafa
labarin da yi ma a jiya da dare bisa grupofin mu na abuna na WhatsApp da Facebook sai muka gani mutane suna ta tuturawa a mutane suna nan ga commentar sun ke to Satom zai ruwa muna saka aiki ne an kai kude ta ta kai da zandar hanyar tsora zuwa nan daidai mutane da su wata dai Allah ya kawo wani aiki da gaba
shekaru akalla 60 kenan da Satom ke samun kwangilolin manyan ayyukan gine-gine musamman na titinan mota a Niger waɗanda suka lakanci harkokin sufuri sun yaba da ayyukan kamfanin a tsawon wannan lokaci shugaban kungiyar kiyaye hatsira wato ONG Akar Alhaji Yawale Meduka bugo da ƙari jigo a kungiyar shugabannin makarantun horon direbobi na fassara ficewar kamfanin a matsayin wani abin da zai haddasa babban gibi
ta gaskiya hade ta gaskiya suna aiki kowa san su ga kwariya bisa aiki su ba su aiki na shabu ba su wani gyare-gyare bisa wani cin hanci kwarai bisa da an ka san sauran sauran na yi idan an ga shi tambaye su ma shi dabe na centimeter 15 eh an ka zo ma ana aiki 17 ko 16 wato ba irin wasu gan kamfani masu ewa su ma su farge ba su kun bisa aiki su suna sai da gaskiya su gare mai aiki da kyau in ya bar wuri kuma in ba masu kula to lalle zo da sai an samu matsala hayi da Allah
ko da yake ana iya cewa takasu ta rabu idan aka yi la'akari da yadda matakin ka iya zama silar soma baiwa kamfanonin cikin gida sukunin samun manyan kwangiloli a wannan fanni
su kamfanonin na Niger za su yi tabi su murza hannu su ce a dama ita ce ka tare musu wuri sun tana hana musu samun kwangila to su wannan kananan kamfanoni za su yi murna ta hetta kamfanin mu na yanzu nan Niger suka sun ta haitsai kuma da masu kula da aikin kamfanonuka wato insurance masu controlling enterprise wato su kuma sai sun ta haitsai sai daka saboda amai da wannan gurbi da su
a watannin farkon kwace madafan iko hukumomin mulkin sojan Niger sun bullo da matakan soke tsarin sassaucin harajin da aka ce kamfanonin kasashen waje sun shafa shekaru aru suna mora Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com nan Washington DC agoguna cewa karfe 3:45 na rana kenan wato na yamma to kuma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan
Assalamu alaikum maza da mata musulmai ku saurari wannan zantuka mai ban tausayi wanda zan bar duniya bayan na rasu mata ka su da hawaye don kama su ya na mun yi ta kuka sai tuna fage uban mu ya rasu baban mu ya rasu nan da nan sai a sheda malima ya sai mi sallah domin ni na rasu tun da ma ai na adana likafani na mata ta ita za ta bi wankan gawa sai mi sutura bayan kama komai sai ka ji kumar mamma ai sallan gawa gabani sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na gaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daide da tafu ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da muriya ga rayuwa na ince duniya makabarta ina da wata mota mai suna Toyota ciki za a kani ana maida ilama
yani na kuma dalla yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato yanayi da muhalli
Assalamu alaikum barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa Kuryar Amurka wannan makon shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali ne akan kudurin majalisar ɗinkin duniya na 7 karkashin kudurorinta na raye kasashen nan guda 17 wanda manufarsa ya ta'allaka kan samar da makamashi mai tsafta kuma mai rahusa ga al'ummar duniya albarkacin zagayowar ranar mata ta duniya na bana kuma taken ranar na bana shine inspire inclusion wanda za a iya fassara shi da karfafa baiwa mata dama sunana Aisha Mu'azu Najeriya tana da burin tabbatar da cewa ta inganta samar da makamashin girki mai tsafta ga al'ummar kasar sama da miliyan 17 sai dai a cewar babban sakataren cibiyar kare muhalli ta African Foundation for Environment and Climate Change Alhaji Lawal Yakubu Gada akwai bukatar daukan wasu matakai waɗanda za su taimaka a kai ga ci
ina da masaniya cewa akwai renewable energy master plan da energy commission kai to wannan yana buƙatar a aiwatar da shi wato wannan tsarin na samar da makamashi mai tsafta idan aka yi wannan sannan a fitar da kamar strategy wanda da jahohi da gwamnatin tarayya za ta bi wannan tsari to kamar yanzu da aka zaye haraji wa masu shigo da gas na CNG to su ba masu shigo da solar a ba su wannan dama even though akwai tanadin wasu wurare kamar wannan matsalan yayi irin waɗannan tanadin to amma tanadin ba abin shine yadda ya kamata sannan sai an yi kokarin samar da san waɗannan makamashin a cikin Najeriya. Wato kamar mu zan muna yin solar panel da kanmu, muna yin battery da kanmu, muna yin inverter da kanmu. Muddin shigowa da su muke kike yadda dola take tashi. Wannan yana sa abun su ƙara wuya, su ƙara tsada. Ya zan ba mu iya kamanta da wasu kasashe sai ya zan a Najeriya ko Afrika abun ya fi tsada.
To doctor kana gani
amma da za mu iya yin
abu ne mai yuwa mu ma mu fara yi.
To sai muna da solar panel ana yin su da silica ne kasa ce kuma muna da ita. Battery ana yin shi ne da lithium kuma muna da shi. Dukkan waɗannan sinadaran muna da su a cikin Najeriya kuma ba kaɗan ba. Yanzu China ta shigo tana ta saya tana tafiya tana yi a kasar su tana dawo muna da kayan da suka sarrafa. Wato kamar solar panel da su battery din na lithium da makamantansu duk muna da wata niya ce kawai a samu kudiri sannan a kuma ba da kasafi kuma a hada masana waɗanda za su yi wannan aiki. Alhamdulillah akwai cibiyoyi kusan guda shida yanzu haka a Najeriya waɗanda dukkansu aikin su ya shafi aikin makamashi ne. To amma sai kiga kasafin kuɗin da ake ba su kuma damar da ake ba su ba ta iya ba su damar yin kankiro wani abu wanda zai sa har a ce Najeriya ta shiga cikin kasashe masu wannan makamashi mai tsafta saboda ba a ba su kulawa da ya kamata ba. Kuma Najeriya tana cikin waɗanda suka sa hannu a yarjejeniya ta Paris wanda aka yi a shekarar 2015 wadda ta ce lalle-lalle a yi ƙoƙarin samar da makamashi mai tsafta da kuma abubuwa masu samar da cigaba ba tare da cutar da muhalli ba wato sustainable development.
Akalla mutum biliyan 2.6 ne da suke girki da makamashi mai illa ga lafiyar muhalli galibin su mata. Sannan hayakin makamashin girki yana sanadiyar mutuwar mutane sama da cutar malaria bisa wani rahoton da kungiyar lafiya ta duniya WHO ta fitar a shekarar 2021 wanda ya kiyasta mutuwar mutum akalla miliyan 3.8 a duk shekara sanadiyar cututtukan numfashi. A yunkurin shawo kan kalubalolin da mata suke fuskanta a sanadiyar amfani da makamashi mara tsafta, wani ayarin mata ƙarƙashin Women in Clean Cooking yana ƙoƙarin kafa wata rundunar mata da za su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen tabbatar da samar da makamashin girki mai tsafta. A cewar shugabar Arewa Women Initiative for Climate Change Advocacy a WIFCA, Alawiya Baba Musa, wacce ta kasance ɗaya daga cikin matan da aka zaɓa don horar da wani rukunin matan daga ƙasar Tanzania.
Mu dai a yadda muka taso muka sani duk wani abu da gwamnati ta ce za ta yi tana da ƙarfin tabbatar da shi. Abu ne mai yiwuwa in an ga dama ya yiwu. To amma a halin yanzu dai ba a ɗau wannan hanya ba gaskiya. In kika duba shekaru ita in aka ce ga matsala ke ki duba tun da bayan gano matsaloli ai muna research ne ba wai da ka kawai za mu iya cewa mutane kaza ba su da muna shiga cikin al'umma muna ganin matsalolin kuma muna research mu ga ya matsalolin suke
shafar
mutane ko kuma mutane ne ma ne suka shafi da wannan matsala. Matsalar shi makamashi musamman na girki wanda shi mu kuka fi mai da hankali a kai. Kin ga da muna ta rigimar akan cewa makamashi na itace da ake sare bishiyoyi. Akwai abin da ake cewa Nigerian Energy Commission wata ma'aikata ta Nigeria ita ta fitar da ƙididdiga cewa fiye da kaso 60 na mutanen Nigeria da shi wannan itacen da kuma gawayi suke amfani. Kowa ya san bishiyoyi ake sarewa ake samun wa'innan makamashin. Yanzu kin ga maganar da ake ta tashi ma daga amfani da itace mutane da yawa itacen ma yanzu ba sa iya siya mutane da yawa ba sa iya siyan shi da talaucin ya ƙara ta'azzara. To abinda kike tunanin da mai kuɗi shi yake da halin siyan LPG wato gas ke wanda mu shi ne mafi tsaftataccen makamashi da ake amfani da shi
wajen girki
da mai kuɗi da matsakaita duk suna iya amfani da wannan saboda bai yi tsadar da ake tunani ba. To amma a yanzu mutane da na sani da yawa in ka so 10 suna iya amfani da shi yanzu ya dawo bai fi kaso 4 za su iya siya ba. Kaso 6 kuma akwai an samu inda su kuma za su iya siya amma sai dai su haɗa 2 ko su haɗa shi da shi itace ko kuma su haɗa shi da shi gawayi. Saboda ƙaruwar da aka samu ya fi fiye da kaso 50 na yadda aka san shi shekaru 3 ko shekaru 4 a suka wuce. To amma sai muke hangen to in ba a iya siyan shi ba za a samu wanda ya fi wannan tsafta. to a'a sai wanda yafi wannan muni.
Kina daga cikin mutanen da aka ayyana su waɗanda za su horar da wani rukunin mata wanda ake kira Women in Clean Cooking. Ko zaki mana ƙarin haske game da wannan Women in Clean Cooking da kuma wannan nauyi da aka daura miki?
Kin ga akwai wata kungiya da ake kira Clean Cooking Alliance wanda hada take da bangaren United Nations Majalisar Dinkin Duniya, kin san rukuni ne sai wani araba ta based on yadda aikin da ya kamata ku tafiyar yake. To shi ma kudiri na Majalisar Dinkin Duniya guda 17 Sustainable Development Day wanda yake magana akan shi yadda za a samar da makamashi mai tsafta kafin nan zuwa shekarar 2030, Allah ya nuna mana. To Clean Cooking Alliance din suna cikin wannan rukuni na rukunan Majalisar Dinkin Duniya, da shi ne tare da haɗin gwiwa da wata ƙungiya da ake kira Sustainable Energy for All da kuma Global Women Network for the Energy Transition. Duka dai ƙungiyoyi ne da suke magana a kan ya za a samu mafita a kawo ci makamashi mai kyau kafin nan zuwa shekara 2030,
musamman yadda ya shafi mata, ko misali na girki.
Yawwa, shi sa za ki ga an ce mata Global Women Network for the Energy Transition. So sun suka zaɓi ni a matsayin ya za a yi zama mai ba da horo da sauran ƴan uwa mata da suke musamman ƙasashen Afrika kan yadda za a cimma matsaya kuma a samu hanyoyin da kin ga mu ne muke zaune a ƙasar. Dukansu waɗannan ƙungiyoyi ba a ƙasar suke ba, amma kuma suna shigowa su aiki su ga cewa an samar da mafita. To mu kuma mu da muke nan mu ne muke cikin matsalar, sai muka zama kamar wakilai da za mu taya su aiki a kan samar da shi wannan makamashin. Sai aka haɗa ni da wani waɗanda za a ba wa horon daga ƙasar Tanzania. Yanzu muna cikin wata na huɗu kenan, waɗannan matan na Tanzania ina ba su horo kuma muna ƙarawa juna ilimi, suna gaya min na ɓangaren Afrika ya matsalar ta fi
ciki. Masha Allah.
Muna faɗaɗa kuma muna haɗuwa mun mutum.
Ki sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma da amincewar Allah zuwa makon gobe, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da kuma dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.
Ta gaida Aisha Mu'azu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaba Joe Biden zai amfani da jawabinsa da zai yi na halin da ƙasa ke ciki a daren yau Alhamis din nan, don sanar da cewa ya umarci sojojin Amurka da su gina tashar jiragen ruwa a Gaza don sauƙaƙa isar da kayan agaji da ake buƙata ga Falasɗinawa da ke cikin mawuyacin hali sakamakon yakin da sojojin Isra'ila ke yi da ƙungiyar Hamas. Babban aikin wannan tashar jiragen ruwa shine ta wucin gadi, wacce za ta bada damar ƙarin shigar da ɗaruruwan manyan motocin dakon kaya na kayan agaji kowace rana. Ƙungiyar Hamas ta faɗa a yau Alhamis cewa tawagarta da ke tattaunawa kan shirin tsagaita wuta na tsawon makonni 6 da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su a yakin Gaza tare da Isra'ila sun bar birnin Alƙahira na ƙasar Masar, amma za a ci gaba da tattaunawa a mako mai zuwa. Dakatar da tattaunawar Hamas da Isra'ila da ƙasashen Amurka da Masar da kuma Qatar suka kulla zai yi matuƙar wahala masu shiga tsakani su cimma matsaya kafin fara azumin watan Ramadana a ranar Lahadi mai zuwa. Hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta faɗa a yau Alhamis cewa ta harbi wani ɗan ƙasar Belarus har lahira wanda ya shirya tarwatsa wani ginin gwamnati a yankin Karelia na arewacin Rasha a madadin Ukraine. Hukumar ta FSB ta ce mutumin ya shirya yin amfani da bama-bamai don kai hari a birnin Olenet mai tazarar kilomita 250 daga kan iyakar Rasha da Finland. Yau Alhamis, ministan harkokin wajen kasar Sin Wang Yi ya soki Amurka kan kokarin dakile bunƙasar Sin ta hanyar ƙaƙaba mata takunkumai, ya kuma jaddada aniyar Beijing na tabbatar da tsarin duniya da ƙawayenta irin su Rasha. Da yake magana da kafafen yaɗa labarai na cikin gida da na waje yayin taron shekara-shekara na Majalisar Dokokin Ƙasar ta je Kanayika, Wang ya ce yayin da dangantaka da ke tsakanin Sin da Amurka ta sami ingantuwa.
To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da yake ya ne gabatar da shirin, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.